Voix Afrique.
Sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16-21-25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a Sarauniya da Dalol a jamhuriyar Nijar sai ta Alfa Radio a Kumasi Ghana. Masu sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Nasiru Adamu Alhikaya zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na dauke da rahoto kan illar bahaya a fili ga muhalli. Da gabanin kuma yan kasuwa Amulai na son tallafi ne sakamakon kona musu kasuwarsu da yan Boko Haram suka yi. Daliban jami'ar Maiduguri ka iya samun shaidar karatu ta jami'ar Harvard. Za mu ji ta yaya. Wasu yan siyasa a Nijar sun shiga kamfen din yaki da zazzabin cizon sauro. Muna da shirin yanayi da muhalli da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Farko ga labarin duniya daga Washington.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi yunkurin yin ƙarin bayani jiya Alhamis kan jawabin da ya yi kwana ɗaya da ya gabata da ya buƙaci magoya bayansa su yi zaɓe sau biyu don su tabbatar an ƙirga ƙuri'arsu. Jawabin da ya haifar da rudani game da manufar saƙon da ya sa Facebook ya saka ikirarin nasa a matsayin mai kawo rudani. A shafinsa na Twitter jiya Alhamis shugaban ƙasar ya ce su tura ƙuri'unsu ta hanyar aika wasiƙu sannan kuma su tafi rumfunan zaɓe don duba cewa ƙuri'arku ta kai, kuma idan ba haka ba ka kaɗa ƙuri'a da kanka, wannan zai tabbatar da kare ƙuri'u. Ya sha yin hasashe ba tare da hujja ba za a yi maguɗi a sakamakon rashin ƙirga wasu ƙuri'u da kuma jinkiri da ba za mu lamunta ba. Trump ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa a ranar zaɓe ko ka kaɗa ƙuri'a da wuri, ka je rumfunan zaɓen don ganin ko ƙuri'unku da kuka kaɗa ta hanyar aikawa da wasiƙu an ƙirga su. Idan an yi ba za ka iya yin zaɓe ba, kuma tasirin aikawa da ƙuri'a ta wasiƙa yana aiki yadda ya kamata idan ba a ƙirga ƙuri'arka ba, wanda wani haƙƙi ne na 'yan ƙasa. Aka matsa mata lokacin da take ganawa da manema labarai jiya Alhamis akan ko ta amince karya doka ne a Amurka yin zaɓe sau biyu, sai sakataren yaɗa labarai a fadar White House Kelly McEnany ta amsa akai-akai cewa shugaban ƙasa bai yarda da jefa ƙuri'a ta hanyar da doka ta haramta ba. Sakataren yaɗa labaran ta zargi kafafen yaɗa labarai da sauya manufar jawaban Trump da wata manufa daban. Dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Democrat Joe Biden ya kai ziyara garin Kenosha da ke jihar Wisconsin jiya Alhamis, inda ya tattauna da al'ummomi a sakamakon tashin hankalin jama'a da ya biyo bayan harbin wani bakar fata da wani farin dan sanda ya yi kafin ya isa birnin mai mutane 100,000 da ke gabar tafkin Michigan. Tsohon mataimakin shugaban kasar ya haɗu da ƴan uwan Jacob Blake a kusa da filin jirgin sama na Milwaukee. An harbi bakar fatar har sau 7 a baya a ranar 23 ga watan Agusta, yayin da ƴan sanda suke kokarin kama shi kan safanin cikin gida. Ziyarar ta Biden na zuwa ne kwanaki biyu bayan da abokin karawarsa a zaben 3 ga watan Nuwamba na jam'iyyar Republican shugaban ƙasa Donald Trump ya ziyarci garin Kenosha tare da bayyana goyon bayan jami'an tsaro da kuma kokarinsu na kwantar da tarzoma da ta ɓarke bayan da aka bar Blake da shanyewa ɓarin jiki ɗan kaɗan yayin da suka yi artabu da 'yan sanda. Trump bai haɗu da dangin Blake ba yayin da yake Kenosha. Kwamitin yakin neman zaben Biden sun ce shi da matarsa Jill Biden sun gana da iyayen Blake da kuma wasu sauran danginsa. Wasunsu sun shiga ta wayar tarho da aka shafa kusan sa'a ɗaya ana tattaunawa, sannan kuma lauyoyin Blake uku su ma sun je wurin ko kuma sun kasance ta wayar tarho. Kafin ziyarar tasa Biden ya faɗa ranar Laraba cewa yana fatan haɗa kan Amurkawa don magance ƙalubalen da suke fuskanta. Wani ɗan Najeriya masanin kimiyyar halittu ya yi ikirarin yana da maganin gargajiya na COVID-19. Da ya fi maganin ƙasar da ke tashe na ƙasar Madagascar da likitoci ba su tabbatar da tasirin shi ba, sai dai hukumomin lafiya sun yi gargaɗi da cewa a yi taka tsantsan kuma tilas ne a gwada magungunan na gargajiya kafin amfani da su, in ba haka ba illarsu za ta fi maganinsu muni. Masanin kimiyyar halittun na Najeriya Innocent Obuna ya yi ikirarin cewa ya harhaɗa maganin gargajiyar da tsirrai. Kamar yadda ya faru a Madagascar, tawagar da suka yi bincike da Obuna sun yi ikirarin cewa maganin gargajiyarsu yana taimakawa marasa lafiya COVID-19 su samu lafiya daga kwayar cutar. Amma hukumomin kiwon lafiya sun yi gargaɗin cewa ana buƙatar gwaji kafin a yi amfani da magungunan gargajiyar wajen jinyar COVID-19.
It is a fact that herbal remedies are available and
Jonathan Shehu likita ne mai kula da cututtuka masu yaduwa a asibitin koyarwa na jami'ar Jos ya ce gaskiya akwai magungunan gargajiya kuma za su iya yin maganin COVID, amma yana da muhimmanci kafin a fito da su domin irin wannan dalili. Dole a yi gwaje-gwaje don tabbatar da inganci ko suna aiki ko ba sa yi, saboda kana batun rayukan mutane ne. Shugaban Amurka Donald Trump ya fara caccakar biranen da jam'iyyar Democrat take jagoranci, da yake ɗauka a matsayin masu bijirewa gwamnati, tare da umartar manyan jami'ansa su tantance ko gwamnatin ƙasa za ta iya yanke tallafin da gwamnatin tarayya take baiwa ƙananan hukumomin. A cikin wata wasiƙa jiya Laraba, Trump ya umarci ofishin gudanarwa da kasafin kuɗi na fadar White House da samar da tsari ga hukumomin gwamnatin tarayya game da yanke kuɗaɗe ga birane da ke yanke kuɗaɗe ma'aikatan 'yan sanda, bayan shafa makonni ana zanga-zanga a birane da ake auna Trump da kuma musgunawar da 'yan sanda suke yi wa 'yan tsiraru. Bugu da ƙari, Trump ya umarci Attorney General William Barr da ya fitar da jerin sunayen ƙananan hukumomin da ma'aikatar shari'a ta ɗauka a matsayin yankunan da suke nuna gwamnati tsayayya a bayyana shi ga jama'a. Matakin na shugaban ƙasa na zuwa ne watanni biyu kafin sake tsayawa takara a watan Nuwamba, da zai kara da abokin hamayyarsa tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden, wani ɓangare ne na ƙoƙarin yakin neman zaɓensa da ke nuna kansa a matsayin ɗan takara mai bin doka da oda, tare da zargin Biden cewa idan aka zaɓe shi za a iya ganin tashin hankali a birane. Biden ya fito karar ya musanta abin da shugaban ƙasa yake cewa game da shi, kuma ya ce yana son ya ƙara kuɗaɗe don horar da jami'an 'yan sanda kan irin rawar da suke takawa wajen hulɗa da jama'a. An yanke wani ɗan wasan kokowa Iran hukuncin kisa saboda zarginsa da kashe wani mai gadi a lokacin zanga-zangar ƙin jinin gwamnati a 2018, da babbar kotun Iran ta tabbatar da hukuncin nasa, duk da ya janye amsa laifin da ya yi, wanda ya ce ya yi shi ne a cikin azaba, a cewar wata majiya da take da masaniya kan lamarin.
Labarun duniya kuka saurara. Za mu fara da rahoton Muhammad Nasir daga Sokoto kan illar da baya a fili ke haddasawa ga lafiyar jama'a.
A shekara ta 2019 ma shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sanya hannu ga dokar da ke hana yin bahaya a fili ya zuwa shekara ta 2025. Tun daga wannan lokacin, hukumomi a matakin ƙasa da jihohi har ma da ƙasashen duniya suke fafatukar ilmantar da jama'a akan illolin wannan ɗabi'ar.
Aminu Leman, sarkin tsaftar Ellela, masani ne akan tsaftar muhalli.
Illoli na barkewa annoba ta rashin lahiya kamar ta kwalara, amai da gudanawa da sodi santiri da ake magana, ko kuma a yi gudanawa ba da amai ba, ko kuma amai da gudanawa, saboda kashin da aka yi yanzu lokacin damina zai wanke shiga ga inda jama'a suka amfani da wannan ruwan. Ya Allah, ko in shiga a cikin rijiya ko kuma a wasu koramu ko a wasu wani rafi inda dai jama'a wasu waɗanda suna amfani da waɗannan ruwan ba tare da an bi hanyar tsaftace waɗannan ruwan ba ana amfani da su.
Wannan karon hukumar wayar da kan 'yan ƙasa ce ta tarayya ta haɗa hannu da ma'aikatar albarkatun ruwa wajen wayar da kan jama'a akan illolin wannan ɗabi'ar da kuma buƙatar a nisance ta. Teresa Nwobozia ita ce ta wakilci babban darakta na hukumar wayar da kan 'yan ƙasa a wurin wani gangami da aka gudanar a jihar Sokoto.
This exercise is to make sure we clean out Nigeria.
Ta ce wannan gangami na fadakarwa na da manufar ganin an samar da Najeriya mai tsafta, idan iyalan mutum suna bahaya a fili to ko mutuncin su daga gine, kuma yana jefa rayukan 'yan mata cikin hatsari, har ma dai yanzu da batun fyaɗe ya yi yawa. Idan yarinya za ta je yin bahaya a daji, ba ta san irin abin da za ta haɗu da shi ba. Masu ruwa da tsaki ga harkar tsaftar muhalli irin Sidi Abbas na hukumar samar da ruwa da kuma tsaftar muhalli ya ce yanzu ne ya kamata a ƙara ɗaura ɗamara domin yaƙi da wannan ɗabi'ar.
Kamar yadda kaji UNICEF ta faɗa, akalla kowane mutum ɗaya daga cikin biyar a Najeriya shina tutu a ƙasa, kuma Najeriya ita ce ta biyu, amma yanzu mun ta wata uku, inda ya tafi tattun a bara ya zo a lokacin da ya kamata a faɗa ma jama'a. Wannan abin fa mu kanmu da yake musulmai muke ya kamata mu san amfani shi.
Misali, akali da cewa a jihar Sokoto wannan ɗabi'ar ta fi ƙamari a yankunan karkara, to wannan faɗakarwa a cikin birni zai wadatar. Abubakar Modadan Chadi shine daraktan hukumar wayar da kan 'yan ƙasa a jihar Sokoto.
Ma'aikatan mu da ke ƙananan hukumomi za a ba su horo domin su tabbatar da cewa sun je a karkara sun faɗakar da jama'a na illolin kashi a waje. Maƙasudin abinda ake son a cimma a cikin wannan ƙasa tabbatar da Najeriya an bari kashi a waje domin tabbatar da lahiyar al'umma.
Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
yan kasuwa a mulai da ke karamar hukumar jere a jihar Borno da yan Boko Haram suka kona musu kasuwa na ci gaba da bukatar tallafi daga gwamnatin jihar. Haruna Dauda Biyu ya aika mana wannan rahoton.
Wasu da ake san cewa ayan kungiyar Boko Haram ne suka afka wannan kauye na Mulai inda suka kona shagunan da ke waɗannan kasuwanni suka kuma kashe mutane 12 sannan suka kwashe sauran kayayyakin da ke waɗannan shaguna. Daga bisani bayan zaben sabon gwamnatin jihar Borno Professor Babgana Umar Azlam ya zarci kauyen nasu har ma ya dauka masa alƙawarin cewa zai tallafa musu nan ba da jimawa ba, amma suka ce har yanzu ba su ji wani abu ba, wanda har ma suka dinga tuntuɓan gwamnan ta ofishin ɗaya daga cikin kwamishinonin sa mai wakiltar wannan yanki, wato kwamishinan ma'aikatan wasanni Comrade Sa'in Abuba, wanda ya ce da su kokensu na gaban gwamna amma har yanzu ba su ji komai daga gare sa ba. Na haka ne suka yi amfani da wannan dama don kokawa gwamnan ta kafafen yaɗa labarai. Malam Adam Musa Mulai dai shine shugaban kungiyar ƴan kasuwa na garin Mulan.
Membobinmu ƴan kasuwa mutane guda 205 wayanda muka yi asara a cikin wannan victims din, muka zo na rubuta sunan shaguna guda 39 da sunan mutanen na kai mishi. Muna zuwa muna bin sawo, muna gaya mana akan cewa letanmu yana wurin office na gwamna. A cikin watan 5 ga wannan shekara ta 2020 ya kawo mana 650,000, ya ba wa mutane guda 30. Ni a matsayin chairman ya bani 50,000, ya ce wannan ba na asaranmu ba ne, wannan na coronavirus ne, na COVID-19 ne daga office na gwamna. Muna godiya wa mai girma gwamna domin wannan taimako da ya kawo mana. Harkan kasuwancinmu ya tsaya tun daga wancan lokacin.
To yanzu me kuke so gwamnati ta taimaka?
Muna roko ga mai girma gwamna ya taimake rayuwarmu, ya tallafe mu.
Sono ana kai muku hari a wannan gari na?
An kawo mana hari so uku, wanda ana zuwa a ɗibe dukiyoyinmu a cikin shaguna.
To ku 200 wani abu nan kuma ka ce ka kai suna 30 da wani abu, sauran kuma su menene?
Su sauran masu sayar da kosai ne, masu sayar da gwanjo a kasa, masu sayar da kananan kayayyaki, sun gudu ne sun bar kayayyakinsu, shine aka zo aka yayyabe kayayyakinsu.
Na kuma tantabi kwamishinan ma'aikatar wasanni na jihar Borno Comrade Sa'in Abuba game da matsayin koken waɗannan mutanen, wanda ya nuna ɓacin ransa game da yadda mutanen suka tantabi manema labarai.
Yanzu ranka ne ka san abin da yake akwai, ka san tunda suke tsira tun daga da mu.
Ka ji mana, you either be on our side or be on the side. Ba wallahi inni ne na commissioner. Shuwari ya je ya kone gaba da, ba zan ba su tennera ba.
Ah, yanzu ranka ne yanzu abin da yake akwai sun yi magana da mu ne, ba ni kaɗai ba ne. Eh, what we wanted from you shine menene position din koken su da suka yi din?
Koken shuru yi je last week da wa ne NGO, the last week they have been, what is that?
Kwamishinan ma'aikatar wasanni na jihar Borno Comrade Sa'in Abuba kenan lokacin da yake mai da martani game da kokin da wasu mutane suka yi na tallafi da gwamnatin jihar Borno ce za ta yi musu ta hannunsa, da kuma har yanzu ba su ji komai ba. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Muryar Amurka ake sauraro, majiya kwakwara ta sahihan labaru. A dai jihar Borno, ɗan kasuwa Alhaji Muhammadu Indimi ya ce aikin gina tsangayar karatu daga nesa a jami'ar Maiduguri da za a haɗa ta da jami'ar Harvard ta Amurka ya kusa kammala. Muhammadu Indimi ya zanta wasa da wakili Musale Shehu Ashaka ya ce yana aikin ne duk da shi kansa bai taɓa shiga aji don karatun boko ba.
Ban taɓa yin boko ba, ba wanda ya taɓa nuna min yadda ma zan rubuta sunana. Dole da gogor maya suka sa na san wayannan abubuwa. So alhamdulillah, wanda ma ya yi PhD ba abin da zai nuna min. Gogor maya ita ta taimake ni. Ina kasuwanci na in shiga Chad, in shiga Kamaru, in shiga Niger. In ka shiga Chad ba wanda yake maganan Hausa. Dole da gwagwarmaya ta sa na iya Larabci, tunda Larabci shine national language din su a Chad.
Kwanakin baya akwai wata jami'a a Amurka wanda kaje kana kokarin yadda za a yi a haɗa wani haɗaka tsakanin jami'ar da jami'ar Maiduguri. Ina wannan magana ya kwana ne?
Wannan magana tana nan saboda akwai ginin da nake yi a cikin University Maiduguri, ana kiran wurin Muhammadu Indimi Center for Distance Learning. University din mu ta Maiduguri yau babu kamar ta a Najeriya. Dalibai kusan 100,000 ta kusan ta fashe. Saboda haka muka ga cewa mu ma da muke nan mu kokarta mu kai namu gudunmuwar. Na ga na tattaimaka waɗansu university, ba ma a Najeriya ba, wajen Najeriya. Na ga cewa to yanzu ne ya kamata in je na yi wani abu. Shine nake magana da Harvard. Za ka yi University of Maiduguri amma za ka samu certificate na Harvard. Yanzu muna kan wannan gini kuma ya yi nisa. Insha Allah kafin ƙarfin shekarar nan gini zai haɗu. Gini ne na zamani, ba abin da babu a ciki, kusan babu irinsa a cikin university din. Kuma ina jin ba ma university na Maiduguri ba, kowane university kaje abin da nake yi a Maiduguri shi ma dole sai an faɗa.
Alhaji Muhammadu Indimi a zantawa sa da Sani Shehu Ashaka. A jamhuriyar Nijar, matasan jam'iyyar RDP sun shiga kamfen na yaki da zazzabin cizon sauro a garin Kanya mai ruwa da garin Malam Amar, duk a cikin rahoton Tamar Abari.
Dr. Yawale Muhammad Lawan shine shugaban gungun na matasan na jam'iyyar ta RDP na ƙasa.
Lokaci ne na damana, al'umma suna samun matsala, al'umma suna samun cikas akan bangaren lafiya. Bukata ce da take tahiya tare da lokacin, sai mun gani yana da kyau bakin gwalgwado abinda suke iya yi, mu kawo gudunmuwanmu domin taimaka ma wannan ƴan uwanmu, wannan ƙannenmu, yayinmu, uwayenmu a bisa kan wannan matsalar da take cikin wannan yanayi lokacin damana. Yau ne muna cikin lokaci na ga ƴan makaranta, malaman makaranta, dukkan wai magana da nake akan matasa cewa kowa ya sani in wannan lokacin ya zo matasa hankalinsu yana koma bangaren wasanni. To wannan garin Kanya mai ruwa Allah ya sa muna da ekip.
Mazauna garin na Kanya mai ruwa sun nuna godiyarsu kamar haka.
Wannan jan kunnen da zan ma jama'a dan Allah dan Annabi, wannan mutanen da suka riga suka rungumi garinmu, mu sai mu rungume su. Me ya wuce wannan a shekara goma, ba wanda ya taɓa waiwaiwa ya zo yi mun wani abu a nan garin, babu shi a nan Kanya. Mu ba mu ga wanda ya zo yi mun wani abu ba, babu shi. Kuma ga magani an kawo wanda ake neman lahiyar jama'a.
Allah Ubangiji, wannan alheri da suka kawo mu garin Kanya, Allah ya sa mu maida musu da alheri. Matasa, wannan aiki ya zama naku.
Taimakon na RDP bai tsaya a nan ba, sun garzaya garin Malam Amar, inda nan ma suka bada magunguna tare da kuma kekuna na dinki ga matasan wannan gari. Alhaji Gambo, ɗaya daga cikin matasan na RDP, ya ce babban aiki a tafi da matasa.
Ya ne ne za a yi a kamo hannun matasa gobe a ringa yi da su, shi ne babban abin da ya kashi siyasa. To a bisa hakan da muka ga lokaci ya yi na muma yanzu mu yi a yau da sunana da sunan 'yan kasuwa na RDP, muka zamuna muka yi nazari muka ga ya kamata mu kama Malam Amar ɗau.
Amuru Sanda, matashi ne na garin Malam Amar.
Ya ba matanmu mashin za su sarrafa, ya dora su saman tres su sarrafa, su sarrafa biya ta koma ƙalbi.
Malama Maryama na daga cikin matan da suka samu kekunan ɗinki.
Mun murna, mun ji daɗi, baya mun koya ma iyanmu, mun ji daɗi, garinmu ya ci gaba. Yanzu kenan da an zo ɗinki ba matsala.
A ƙarshe, Dr. Yawalan ya yi alƙawarin shafe ma matasa hawayensu.
Ni na muku alƙawari a gaban Allah, a gaban jama'a, zan mu waiwayo matasa wanda ba su aikin komi, ni ko kowa na sai an yanda aka yi suka samu aikin.
Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Nijar.
Kara shafa, muryar Amurka ke sauraro. Hassan Maina kaina na ɗauke da shiri na gaba.
Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau za mu duba batun kungiyar ne ta Darussalam mai sansani a jihar Nasarawa da sojojin Najeriya suka ce tun watanni bakwai da suka gabata kungiyar ta rikide ta koma ta ƴan Boko Haram.
ƴan Darussalam manya guda biyu su fito, suka fito waje, sai ce to ku da kuka ce ba za ku bi dalilan Boko Haram ba, suka ce eh, sai aka harbe su a gaban iyalan su, aka kashe su a wajen kowa na aka zo. So yace sauran ku yanzu za ku bi dalilan Boko Haram ko ba ku ba, suka ce za su. To ga watanni bakwai da suka wuce har yau dalilan Boko Haram ne, gari ya zama Boko Haram camp, ya zama na Boko Haram.
Abinda ya kamata yayi shine na daidai abinda su jami'an tsaro suka yi na zakulo mutanen nan aka fito da su, bisa ga yadda suka nuna suka sahihai bayani na boye da suka samu suka yi nazari a kansa. Ya kamata jami'an tsaro kuma karfafa musu gwiwa su ci gaba da haka.
Ba kwade su duka ba, duk suna gurin, duk kidnappers suna gurin, suna jin daji, har yanzu suna jin daji,
suna tare muku da hankali ne
sosai mana su.
A makon da ya gabata ne dai, sojojin Najeriya suka kai farmaki a sansanin ƴan Darussalam da ke yankin Toto a jihar Nasarawa. Babban kwamandan rundunar sojojin Najeriya na musamman mai hedikwata a garin Doma da ke Nasarawan, Manjo General MG Ali, wanda ya jagoranci kai wannan farmaki, ya shaida min cewa ƴan kungiyar Darussalam tun watanni bakwai da suka gabata ne suka rikide zuwa Boko Haram, bayan da jagoran Boko Haram din Abubakar Shekau ya tura wakilansa domin su musu azizi su koma kungiyar ta Boko Haram. Bayan da su ƴan Darussalam suka ce ba za su bi aƙidan Boko Haram ba, shine su waɗannan mukarrabai na Abubakar Shekau suka bindige waɗannan jagororin Darussalam, suka kuma karɓi wannan sansani, sannan suka ci gaba da tafiyar da ita a matsayin kungiya ta Boko Haram. Ga dai General Ali da ƙarin bayanin.
Ya ba da fast call din cewa commander din shi
kusa keje ke overdin camp. So da Sadiku ya je camp sai ya ce musu to duk yan karo salam din nan kowa ya kike zama kai fitari kan Boko Haram. Ke shugaban su da Daru Salam din da muke makon shi suka ce ba su yadda ba. So ranan nan kenan sai ya karo mutane gaba daya a camp. Yace su wannan ƴan Daru Salam manya guda biyu su fito suka fito waje. Yace to ku ne kuka ce ba za ku bi dalikan Boko Haram ba suka ce eh sai aka harbe su a gaban iyalan su aka kashe su a wajen kowa na akan ro. So yace sauran ku yanzu za ku bi dalikan Boko Haram ko ba za ku bi ba suka ce za su. So watanni bakwai da suka wuce har yau dalikan Boko Haram ne garin ya zama Boko Haram camp ya zama na Boko Haram. Isa shekaru ya bada wancan bidiyon cewa yana murnar yadda sakonsu na aiki yanzu a North Central Region. Suka sun bude sabon daga a North Central Region. So camp din ba na Daru Salam ba. Shi ne na Daru Salam ne amma Sadiku commander ne na Boko Haram. Shekaru ya turo sabon mutabo yanzu ya take over din wajen. Kuma su kaukin ya yi testifying din cewa camp din yanzu na Boko Haram ne sun bude sabon frontage a North Central.
Lokacin da yadda sojojin suka kai wannan farmaki, duk da ainihin mazajen 'yan kungiyar sun tsere, amma an cafke sama da matansu guda 700. Kuma a cewar Manjo General MJ Ali, matan nasu sun mafi mazan hadari.
Su ne munannun sosai fiye da ma mazajensu. Dalilin shi ne waɗannan matayen duk waɗanda aka yi garkuwa da su. Su suke canjawa mata yadda aka yi garkuwa da su mutane da aka kawo halayya kafin ka ce kwabo su za su ce a aurar da su wanda aka yi garkuwa da su a yi aurar da su ga 'yan uwansu na Boko Haram. To su ne kuma masu ajiya duk abin da aka samu na mutanen da aka tsiba aka kama aka ce sai sun biya jiya sai sun biya kuɗi kafin a sake su. Su suke ajiyan wannan kudaden ga mazajensu. To kaga wannan matayen da muka dibo kusan 778. To dukkansu muka sarrafa su muka duba aka sun zo daga jahohi kusan 17 amma Niger ke da mutanen da suka fi yawa.
To yanzu waɗannan mata sama da 778 ya za a yi da su kenan.
Amma mun ne kasu ga gwamnoninsu da state directors ɗinsu da bai su je su ci gaba da yin bincike. Wanda ba a sanar su da wani abu ba sai a sake su ga gwamnati a jaya rehabilitation su a jaya canja musu halayya a sake su su tafi. Inda kuma an same su suna da wani abun ba da bayani kaga sauran na gwamnati ne. Mu murga mun yi da namu aiki.
Da yake an miƙa waɗannan mata ga gwamnatin jihar Nasarawa, na tambayi kwamishinan watsa labarai na jihar Nasarawan Mr. Dogo Shamman. Ko yanzu yaya za su yi da waɗannan mata? Kwamishina ya ce a neranmu shi ne za mu damƙa su ga gwamnatocinsu kasancewar mun san daga inda suka fito. A halin yanzu ma jihohi biyu sun zo don su tafiya da waɗannan 'ya'ya nasu. Su kuma 'yan asalin jiharmu za a yi wani sansani ne na musamman inda za a gyara musu tunani a kuma sassaita musu tarbiyya. Da yake gwamnatocin jihohi a Najeriya al'adarsu shi ne sasantawa da 'yan ta'adda kamar dai da muka gani a Zamfara, Katsina da sauransu da ma yankin arewa maso gabashin Najeriya. To amma mutanen Dausu da ke ƙasar Toto da waɗannan 'yan ta'adda suka fitattaka daga garuruwan nasu. Sun ce gwamnatin jihar Nasarawa ta yi wa Allah da mahaikinsa karfata ce za ta sasanta waɗannan 'yan ta'adda. Ohinoyi na Dausu wato Alhaji Idris Hakimin Dausu ya min ƙarin bayani.
Babu sa wani abu nan ba a ce cewa za a yi geniya da su ba, a yi shirya da su ba.
To kamar misali me kuke son ku ga an yi?
Bai mana ba mu san mu gan su ma Fulani ma ko Daru Salam ko meye ne ba mu san mu gan su ma gurin mu kuma.
To takamaimai me kuke son ku ga an yi kenan?
Eh abin da za a yi dai kawai dai su bai mana guri kawai ba mu san shirya wani abu yanzu. Yanzu nan dai ba mu so ba fa gurin mu yanzu ba don yanda suka yi mana har yanzu ma suna gurin suna fataka da mu suna gurin suna cikin daji ne har yanzu.
Oh yanzu me suke yi a wurin to ba an kore su kuma?
Ba kore su duka ba yi duk suna gurin duk kidnappers suna gurin suna cikin daji har yanzu suna cikin daji.
Suna tare muku da hankali ne?
A sosai mana suna kama na yanzu yanda muke yanzu ba wanda ya shiga daji gona ma ba mu yi yanzu wanda ya shiga abin ya zai gonakin shi. Wallahi
mutanen jihar Nasarawa sun ji hankalin gwamnatin tarayya cewar tafi ƙara jan ɗamara kasancewar waɗannan 'yan Daru Salam ɗin sun wawwatsu a sassa daban-daban na jarar tasu, kamar yadda Alhaji Muhammad Lawan Sardona ke shaida mani.
Federal government ta ido a wannan waje, saboda wannan waje ya zama barazana ga mutane. Muna labarin su na shigowa ta wata jibar, saboda mutanen Toto wallahi ba zaman gida ma suke ba. Abokananmu da suke Toto da yawa suka complain cewa idan suka zo gida ma ba su iya zaman gida, saboda har gida za a yi kowa zuwa suke da ana tsammanin kuɗi masu yawa ga tsakanin mutane suke a wannan waje. Kuyi muna da abin da ya faru, Allah ya kara ma sojojin Najeriya ƙarfin gwiwa, kara kwazo a kai tiketin Nasarawa, tiketin Lokon nan. Ba labarin akwai wasu mata wajajen zanzan za su kara mana a ƙasa zai fi da sun kara sa ido ta wajajen za su samu abin da aka yi.
To a halin yanzu mene ne abin yi? Tambayar kenan da na yi wa wani ƙwararre kan sha'anin tsaro. Farfesa Muhammad Tukur Baba.
Na daidai abinda su jami'an tsaro suka yi na zakulo mutanen nan bisa ga yadda suka nuna suka sahihai bayani na boye da suka samu suka yi nazari a kansa. Ya kamata jami'an tsaro kuma karfafa musu gwiwa su ci gaba da haka. Jama'a kuma al'umma ya kamata a yi gaugawa wajen kai wa jami'an tsaro irin waɗannan bayani. Kar a bari irin mutanen nan su zauna sai sun ma kafa sansani, sun kafa wani daula tasu, sun fara addaban mutane kafin a yi magana. Da an ga mutum haka ba a san inda ya fito ba na ɗaya. Na biyu kuma aka gan shi da wasu halaye da ɗabi'u da ba na yau da kullum ba da aka saba da shi. A yi maza-maza-maza a ɗauki matakan da suka kamata. Ba wai a bar su sai sun bukasa har sun tara makamai da bama-bamai da sauransu kamar yadda muka jami'an tsaro suka ba da bayani ya faru a can jihar Nasarawa ba. Mugayen abubuwa.
Su sauraro duka-duka da haka ne muka zo ƙarshen wannan shiri na wannan mako. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Hassan Mainaka nake sallama da ku. Mu kasance lafiya.
Yanzu lokaci ya yi na shirin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Amurka na shirin mai da dukkanin takunkumin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ɗage ƙarƙashin ƙudurin kwamitin tsaro mai lamba 2231. Lokacin da aka amince da yarjejeniyar nukiliyar Iran da aka fi sani da GCPOA a takaice, wanda aka kammala a shekarar 2015. Ƙudurin da ya baiwa dukkanin ƙasashen da suka taka rawa wajen samar da yarjejeniyar damar ɗaukan mataki ba tare da wani sharaɗi ba idan har Iran ta karya alƙawarin da ta ɗauka ƙarƙashin yarjejeniyar. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya sanar da kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya shawarar da Amurka ta yanke ranar 20 ga watan Agusta cewa duk takunkumin za su koma aiki bayan kwanaki 30. An da ɗauki wannan mataki ne bayan da Amurka ta yi amfani da dukkan hanyoyin diplomasiya don ƙarfafa wa kwamitin tsaro gwiwa ya sabunta takunkumin makamai kan Iran wanda aka shirya zai kawo ƙarshe a watan Oktoba. Da yake magana da manema labarai a Majalisar Ɗinkin Duniya, Sakatare Pompeo ya ce saƙon abu ne mai sauki.
The United States will never allow the world's largest state sponsor of terrorism to freely buy and sell planes, tanks, missiles and other kinds of conventional weapons.
Ya ce Amurka ba za ta taɓa barin babbar ƙasar da take tallafawa ta'addanci a duniya ba don raɗin kanta ta saya ta kuma sayar da jirage da tankuna da makamai masu linzami da ma sauran makaman zamani. Waɗannan takunkumin na Majalisar Ɗinkin Duniya za su ci gaba da aiki kan makamai. Matakin kuma ya haramta wa ƙasar Iran gwajin makamai masu linzami da ci gaba da dukkan ayyukanta na makaman nukiliya, kamar kayayyakin da za ta iya amfani da su a shirin makaman nukiliyar ta. Shugaba Trump da gwamnatinsa sun yi watsi da batun cewa gwamnatin Iran na neman shirin nukiliya na zaman lafiya, a cewar Sakatare Pompeo. Ya kara da cewa ba za mu taɓa barin Iran ta samu makaman nukiliya ba. Sakatare Pompeo ya lura cewa makwabtan Iran na kusa a gabas ta tsakiya ciki har da Majalisar Haɗin Kan Ƙasashen Yankin Gulf sun gargaɗi kwamitin tsaro akan hatsarin da ke fitowa daga Iran da kuma buƙatar dakatar da kawo ƙarshen takunkumin makamanta. Ya kuma bayyana damuwa game da ƙasashen Jamus da Faransa da kuma Burtaniya yayin da a sirrance suke cewa ba sa son a ɗage takunkumin makaman, ba sa yin komai domin kare hakan daga faruwa.
America won't join in this failure of leadership. America will not appease America will lead.
Yace Amurka ba za ta shiga wannan gazawa ta shugabanci ba. Amurka ba za ta sauko ba. Amurka ce za ta jagoranci sanya ƙarin matsin lamba kan Iran domin ta nuna hali kamar na sauran kasashe ta kuma zo teburin sasantawa. Za mu kira kasashen duniya da su hada kai da mu wajen samar da rijiyeniya mai karfi da za ta magance dukkan halaye marasa kyau na Iran. A cewar Sakatare Pompeo, ya kuma kara da cewa a kuma kare dukkanin mutanen kasashen da suke son yin rayuwa ba tare da cin zalin Iran ba. Wannan shine sharhin gwamnatin Amurka wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Ali Kaya da na jagoranci shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.